This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Kuke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata, 4 ga watan Mayu shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji tattaunawa da muka yi da babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC a Najeriya, wanda ya ce sun daga wa gwamnatin tarayya kafa ne saboda shiga batun da shugaba Bola Tinubu ya yi. Haka dalika za a ji cewa Amurka ta ware miliyoyin dala domin tallafawa al'ummar da suka fada cikin kuncin rayuwa sakamakon rashin tsaro da kuma karancin abinci a Afirka ta Yamma. Kamar yadda muka faɗa a shirinmu na baya, za mu buɗe muku layin tarho domin ku ba da ra'ayinku akan nawa kuke gani ya kamata gwamnati ta biya ma'aikata a Najeriya. Lambarmu dai ita ce 202-980-6850. Sai dai yau ba za mu iya kawo muku shirin Allah ɗaya ba, a don haka ga Aisha da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Ga labaran duniya. Unguwannin Chinatown sanannu ne a ko'ina a faɗin duniya. Ya Allah ko don kofofinsu masu launin ja ko kuma titunansu da ke cike da kantunan cin abinci da shaguna. A birnin Nairobi na kasar Kenya akwai unguwannin Chinatown da dama da girmansu ya bambanta a sassan birnin. Kasuwar Fengchen cike take da kayan sayarwa iri daban-daban, kama daga kayan alatu zuwa Italiya.
This supermarket is not only for Chinese, for any people.
Ba a kafa wannan kasuwar don ƴan China kadai ba, kasuwa ce ta kowa da kowa. Wannan kasuwar tana cikin ɗaya daga cikin unguwannin Chinatown a Nairobi. Kasuwar da ke unguwar Kilimani tana da ratar kilomita 5 zuwa babbar gundumar kasuwar wato kasuwanci ta birnin. Mamallakin shagon kuma mai aikin likita a da, Liu Feng Cheng, ya bude shagon shekaru 6 da suka gabata. Dan asalin kasar China ne, wanda ya koma Kenya shekaru 30 da suka gabata. Ya auri yar kasar Kenya kuma sun haifi yara 2 tare. Chen ya ce ya zama dan kasuwa ne domin ya ga irin damar da ke akwai a Kenya.
I check from 30 years ago up to now is the Chinese there come some more than before.
Chen ya ce idan nayi la'akari daga shekaru 30 ya zuwa wannan lokaci akwai ƴan China da ke zuwa nan fiye da da. Kasar Saudiya ta faɗa yau Talata cewa mahajjata su yi shirin fuskantar yanayin zafin da ya kai Celsius 44 a ma'aunin zafi a yayin aikin haji, wanda a bara aka sami dubban mutane da suka fuskanci matsalar zafi. Ana kyautata zaton cewa ma'aunin zafi madaidaici zai haura da maki 1.5 zuwa 2 na ma'aunin digiri, wanda ya zarta ma'aunin zafin da aka saba da shi a Makka da Madina, kamar yadda shugaban cibiyar yanayi ta kasar Ayman Gulam ya faɗa a wani taron manema labarai. A ranar 14 ga watan Yuni ne za a fara aikin hajin, wanda ya kasance ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci 5 wanda yake wajibi ga dukkanin musulmi da Allah ya hore mishi akalla sau ɗaya a rayuwarsa. Bara sama da musulmai miliyan 1.8 ne suka yi aikin haji, kamar yadda bayanan hukumomi suka bayyana. Sama da mutane 2,000 sun fuskanci matsalolin matsanancin zafi bisa rahotannin hukumomin Saudiya, bayan da aka samu hauhawar zafi da ya kai Celsius 48 a ma'aunin zafi, wanda ya daidai da digiri 118. Ya zuwa yanzu babu tabbaci akan cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na wucin gadi, ƙarin tallafin jinƙai da sako wasu daga mutanen da Hamas take garkuwa da su a Gaza, yayin da Hamas ta kama baki ta yi shiru akan tayin da aka yi mata. Jami'an Isra'ila kuma suna ta baban wasu sharuɗan, sannan Amurka tana yunkurin ganin cewa kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da yarjejeniyar da kuma ganin an aiwatar da shi da ita. Wani daftarin yarjejeniyar da muryar Amurka ta samu ya buƙaci Hamas ta amince baki ɗaya, sannan ta yi aiki da yajejeniyar tsagaita bude wutar ba tare da bata lokaci ba kuma ba tare da sharadi ba abinda daftarin yajejeniyar ya kunsa ya buƙaci cewa gaggauta aiki da yajejeniyar zai taimaka akai ga tsagaita bude wuta yajejeniyar wato janyewar dakarun Isra'ila daga yankin da mutane suke zaune a Gaza sako waɗanda ake garkuwa da su ƙarin tallafin jin kai farfado da muhimman bukatu na yau da kullun da komawar ƴan Filistinu fararen hula zuwa arewacin Gaza mai magana da yawun ma'aikatar wajen Amurka Matthew Miller ya faɗa wa manema labarai ranar Litinin cewa an yi wa Hamas tayin yarjejeniyar tsagaita bude wuta tun ranar Alhamis amma zuwa yanzu bata ce ufan ba yace muhimman sharuɗin da yarjejeniyar ta kunsa sun kama da wato sun yi kama da sharuɗin da Hamas din ta gabatar makonnin da suka gabata to ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Korea ta Kudu ta dakatar da wata yarjejeniyar sassauta tashin tashina tsakanin ta da Korea ta Arewa kamar yadda jami'an tsaro suka shaida yau talata lamarin da ya baiwa Seoul damar ci gaba da ayyukan soja a tsakanin kan iyakar da ke tsakanin ta da Korea shugaban kasar Korea ta Kudu Yoon Suk-yeol yayi na'am da matakin wanda ya kasance wani bangare na martanin Seoul bayan da Pyongyang ya aike da jerin balan-balan cike da juji da bahaya a yankin Korea ta Kudu wannan matakin ya baiwa Korea ta Kudu damar sake fara rawar daji wanda ya hada da horon harbi da harsashen wato da harsashen gaske akan iyakar ta da kuma tsibirin gabar teku
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC madalla kafin mu kai ga tattaunawa da babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC Nuhu Turo bari mu leka jamhuriyar Niger inda kasar Amurka ta sanar da ware wasu miliyoyin dala domin tallafawa al'ummomi da suke cikin halin bukatar agaji a kasashen yammacin Afirka matsalolin tsaro da karancin abinci da yawaitar kaurar jama'a daga matsugunan su sun haddasa yanayin bukatar agajin gaggawa a wannan yankin lamarin da yasa Amurka ta hanyar hukumar ta dake kula da rayuwar kasashe masu tasowa ta USAID ta yanke shawarar tsara ayyukan jin kai da za a gudanar da haɗin gwiwar kungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani
miliyan 176 na dala ne aka bayyana cewa Amurka ta amince ta bayar domin al'ummomin da ke cikin halin bukata a kasashen Sahel da na yankin tafkin Chadi inda matsalolin tsaro da tashe-tashen hankula suka yi sanadin ficewar miliyoyin mutane daga garuruwan su na asali sanarwar da ofishin jakadancin Amurka a Niger ya aike wa manema labarai ta fara da cewa adadin mutanen da ke bukatar agajin gaggawa ya karu a wani lokacin da isar da tallafi ke zama jidali sakamakon rigingimin da ake fuskanta a wasu yankunan kasashe irin su Mali, Mauritania, Niger, Burkina Faso, Cameroon, Chad da Nigeria shugaban kungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sidi Fodi ya yaba da wannan yunkuri kodayake kuma a cewar sa cimma nasarar wannan abu na bukatar zuba ido
lalle shi wannan abu kware ne tunda kaga mutane suna cikin matsala kware da kowa wanda ya zama to bisu tashi hankali na wannan jihadist din nan terrorism mutane sun bar gidajen su kenan lalle an ci a taimaka musu wannan abu kware ne yanzu gwamnati ya kamata ta sa ido ta gani wannan tallafin ya kai a hannun su don saboda kowa sun cewa wannan bayan Allah suna cikin hukuma
hukumar USAID ce yake da nauyin wannan gagarumin aiki za kuma a yi zubin kudaden gudanar da shi ta hanyar abokan hulɗar majalisar ɗinkin duniya da kungiyoyi masu zaman kansu irin su WFP da UNICEF da OCHA domin samar da abinci da ruwan sha mai tsafta da kiwon lafiya da samar da kariya ga mutanen da ke da rauni da dai wasu ƙarin tallafi masu muhimmanci in ji sanarwar wani ɗarajin kare haƙƙin bil'adama Salisu Amadu na ganin bayar da fifiko ga matakan inganta ayyukan noma da wani ɓangare na wannan tallafi a matsayin hanya mafi a'ala
ko da an kawo taimakon ai zamanto an huddo wani samfarin gyara noman rani ko kuma shi neman noman damanan ma ya zamanto a ce an yi shi ba na gargajiya ba da saboda yau al'umma ta daga ta zama lunkin balimkin kuma wurin noman sai an huddo wata dabara da abincin dabbobi da na al'umma an dai an same su sai mu ga al'amura suna warwarewa insha Allahu. To amma wannan shawarwari ne ya kamata a zana da ƙwararru da su masanan abin.
Girman bukatun jama'a a kowace daga cikin kasashen da wannan shiri ya shafa ya zarce tallafin da Amurka ta yanke shawarar bayarwa, duk da cewa ita ce ƙasa mafi bada babban kaso na irin wannan taimako a yankin Sahel da na tafkin Chadi. Da wannan dalili ne Amurka ta yi kiran illahirin masu bada tallafi su yunkura domin kubutar da rayukan dumbin mutanen da ke cikin halin bukata, a kuma samar da rayuwa mai sassauci ga waɗanda ke cikin halin kangi, in ji sanarwar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Bayan kungiyoyin kwadago ta wato a Najeriya NLC da TUC sun sanar da ɗage yajin aiki na wucin gadi wuni guda bayan fara yajin aikin, wakilin sashen Hausa a birnin Abuja Alhassan Bala ya ji ta bakin babban sakataren kungiyar TUC Nuhu Turo ko shin me wannan janye yajin aikin yake nufi, sai ya ce
na farko dai ba janye yajin aiki muka yi ba, jinkirta ta muka yi. Idan kuka jinkirta abu kana iya daukan abin ga duk lokacin da kaga ya cancanta. Kungiyar kwadago ta TUC karkashin shugabancin Comrade Engineer Festus Osifo da ta NLC da Comrade Ajero Kewa Jagora, yau Talata mun jinkirta yajin aiki da muka shiga jiya domin ganin abubuwan da muka samu sanadiyan wannan yajin aiki daga bangaren gwamnati. Na farko dai ita yajin aiki ina so masu sauraro su fahimci cewa ana yin ta ne domin biyan bukata, ana yin ta ne domin tilasta wa gwamnati ta yi abin da ya dace, ba ana yin ta bane har illa masha Allah. Misali, idan kana da uzuri ko kana da bukata, in ka gabatar da bukatar ka, in kana kyautata zaton an kusan cimma wannan bukatar ka, sai ka jinkirta domin a samu a idasa tattaunawa. To wannan shine a takaice abin da muka yi. Abin da yasa kuma muka yi haka domin mu sami kwakwarar tabbaci daga wajen shugaban kasa, shugaba Tinubu, cewa ya yi alkawarin za a biya sabuwar albashi. Kuma bayan haka ya yi alkawari 60,000 ɗin da suka baida suka ba wa ma'aikatan Najeriya, duk wani abu da za a biya yanzu zai ƙara 60,000. To alhamdulillah, muna kira da to zai iya ba mu 400,000 ko 600,000 ko 500,000, amma dai ya ba mu tabbacin cewa zai ƙara abin da aka bayar 60,000. So ganin haka shine muka ba su wani wa'adi na sati guda domin a samu dama kasan tattaunawa irin wannan ya bukaci lissafi. Ba abu ne da kawai za ka fito ka abbaci cewa kaza za a bayar, ba sai ka dubi menene yawan ma'aikata, idan ka bayar nawa ne jibillan abu da za a bada, duk wannan duk za a yi su cikin sati guda. Tunda shugaban kasa ya tsoma baki shi sai muka daga kafa cewa to a bashi dama da bukarabansa a tattauna a ga biye ya kamata a bawa ma'aikata, kuma da mu za a yi wannan yarjejeniyar. Daga nan zuwa sati guda, Allah ya sa mun samu bincin baburinmu, alhamdulillah. In kuwa aka samu akasin haka, to wannan yajin aikin da muka jinkirta muna iya daukan abubu mu ci gaba.
Wasu na ganin cewar bukatar ku ta mafi karancin albashi ya kasance 470,000 da wani abu ne da ba zai yi ba, shin ya za ka ce?
To wannan ra'ayinka ne kuma ba daidai ba ne?
Ba ni na faɗa ba, wasu al'umma ne.
To ra'ayin al'ummar da suka faɗa ne kuma ba daidai ba ne, domin idan yau kai la'akari da abin da 'yan majalisunmu suke ɗiba, kwanan nan aka saya musu motoci biliyoyin naira. Idan ka je jihohi misali, za ka samu gwamna yana allu bazaranci, yana sama da faɗi da dukiyar jama'a, wanda inda za a yi tattali a kan wannan dukiyoyin za a iya samun dukiyar da za a biya albashi mafi inganci wa ma'aikacin Najeriya. Saboda haka mun san suna da kuɗin da za su biya, idan sun ce mana ba su da kuɗi su zo su mana bayani kuma su ba mu hujjan abin da ya sa suke ganin ba za su iya biya ba. Sannan kuma ina son masu sauraro su fahimci cewa wannan ƙuduri namu ba mu ce lalle dole sai an ba mu abin da muke nema ba. muna kyautata zaton abinda muke bida shine ma'aikaci zai iya amfani da shi mafi kankanta ya taimaka masa da shi da iyalinsa da yaya guda hudu a wata. Saboda haka idan ku suna ganin yayi yawa ko yayi kadan sai su zo mu zauna su mana kokarin bayani idan mun ga su alhamdulillah in ba mu gamsu ba kuma mu musu bayani abin da ya cece a baiwa ma'aikaci. Shi tattaunawa irin wannan ba ni gishiri ne ba kamar da daga ƙarshe sai kaga an samu matsala kowa ya ji daɗi daga bangaren ma'aikata mun ji daɗi kuma gwamnati ma sun ji daɗi. So wannan shi ne abin da ya auku.
Nuhu Toro kenan babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC a Najeriya a tattaunawarsa da Alhassan Bala a birnin Abuja. Yanzu kuma sai ku shirya ku kira lambar mu 202-980-6850 domin ba da ra'ayi akan nawa kuke ganin gwamnatin tarayya ya kamata ta biya ma'aikata. Amma kafin nan a dan shakata da wannan faifan. Yanzu muna jira ku bugo mana domin ku ba da ra'ayinku akan wannan maudu'i da muka aje. To yanzu muna da wata kira da Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum, sunana Adamu Jeje daga kamfanin fate da ke garin Yaki a nan Kaduna Nigeria.
To Malam Adamu Jeje.
Alhamdulillah, na'am. To mun yi tambayar ku tun rana na cewa nawa ya kamata a ce an biya ma'aikata karancin albashi.
Na'am.
To ba ce ka a duniya da sanin tsadar rayuwa da ake ciki a ƙasar namu Najeriya wanda ita gwamnati ta sanya mu Najeriya cikin wannan gagarumin talauci da muke fama da shi da tsadar rayuwa. To karancin albashi ya kamata su yan kungiyar kwadugo idan aka samu sakanci a 150 zuwa 200 saboda duba ko da ba mu aiki gwamnati ko muka fi yawa to sai ba dan kaɗan ba amma mun zo a cikin yajin aiki akan dawo da tallafin mai ne da kuma matsalan tsaro da ya addare mu to mun yi wannan ba da dace kungiya ne na kwadugo fatan mu Allah ya sa mu yi wannan.
To mun gode kwarai Malam Adamu Jeje. Yanzu bari mu kada zuwa jamhuriyar Niger. Waye a Niger?
Hey, salamu alaikum baba ya ku makeri.
Na'am, wa alaikum salam.
Umama Ali Alim shugaban club da Dikkan Kadogon Dutse.
To Umama Ali Alim muna jinka.
Ina nau ra'ayina lalle abinda an nau ra'ayina kasta ga wannan cece a ke tsakanin kwadago da gwamnati. To lalle ya kamata gwamnati ta ji ba ta gani masu karamin karfi ko an da ba su albashi da yawa kwarya kamata su a ce an ba su 70,000 dan sabida kun gani tsarin rayuwa ta yi yawa kwadi cikin kai kasar mashin maza kirka ko ina ko miji tsara. Ya kamata gwamnati ji ba shi gani lalle akwai wahala kwarai tun da mu yanzu nan Niger ma mu ruwan ga yaje aiki masu ga hannu da mamaya ta yi tun da mu yau da jiya duka ba mu samu kai aiki ba sabida babu huta. Na gode mu da Amerika umma
to mu ma mun gode umma. Bari mu je jihar Nasarawa. Dai ga Nasarawa
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari
a gaida Bashir Tela muna jinka.
To alhamdulillah a kara musu albashi yasa da matukar muhimmanci to amma ni a na wurare ina gani a kara musu kamar 200 zai fi saboda an nan dai za a kara musu 200 ne na kuɗi to wallahi tallahi abubuwa za su tsada kuma waɗansu ma'aikatan da suke gidan haya masu gidajen za su kara musu kuɗi kuma suna tunanin duk da karamin masu kudaden kuɗaɗe muna fatan dai kamar da aka samu wannan fahimtar a samu daidaito a ba su kamar 200 ni a nawa fahimtar ina ganin ya ci.
To mun gode kwarai Malam Bashir Tela. Bari mu je Bauchi. Wane ne ke Bauchi?
Yawa ni ne mai suna Barka Yohana ne.
Yohana muna jin Malam Yohana.
Yawa ni ra'ayina ya kamata gaskiya nawa shawara ya kai kamar 200 bisa ga tsadar rayuwa. yawa ya kai 200 saboda talakawa su samu su yi dani yanzu in an ce ko 100 ma abinci ya isa da yau a ce masara tana 70 da wani abu a wani wuri ya ji haka inda za a ce maka ya kai 200 ina zan abun zai biya bukata
to mun goje Mallam Yohana yanzu bar mu je jihar Zamfara wane ne a Zamfara
Lawal Gustavo
to Mallam Lawal muna sauraron ka
Madalla ni a matsayin na sama aikaci kuma a matsayin Najeriya wanda ya san halin da rayuwa take ciki ina gani ya kamata gwamnatin tarayya ta tausaya wa ma'aikata ta biya su akalla 350 wanda cikin 350 din nan za su samu abin da za su sayi na abinci saboda buhun masara ya kai 85 idan aka yi haka ina ganin za a samu abin da za a samu kuma ita ma gwamnati za ta ga cewa ta take wata ta kuma kuma ma'aikata za su ga an kyautata musu insha Allah
to madalla madalla so bari mu je Taraba wadi ne a jihar Taraba
assalamu alaikum
amma wa alaikum assalam ina su da malam
ina malamin Adamu Alhaji Jiyu Tako
to malam Adamu duniya na sarin ka rage radio ka ka saurare mu a waya
na kace shi ma na kace shi gaba daya
to shikenan bismillah
ni rai na tsara musu kaman 200 haka saboda tsadar rayuwar nan zai zo ne wuce ai tsadar rayuwar nan zai zo kuma talakawa a gudu
to mun gode malam Adamu bar mu je can kudu a Ibadan wane ne daga Ibadan
eh sai wani ni ne Manu ga dan PDP nan karshe anu ake yare
to malu muna jin ka
eh gaskiya wannan yajin aiki da aka yi ya kasara al'umma idan muna kira ga yan kwada goro Allah sauta a tasar ta tsakanin su da gwamnati domin an san Allah sai tsadar rayuwa amma kuma ya kamata su duba idan gwamnati ta kara musu bisa ga 60 to su tiba da Allah suwa Allah su yi hakuri su koma bakin aiki
wato abin ne dan haura 60 ya wadatar
ya wadace daidai a gwamnati ta kai ko 150 hakan ga ko 200 to ya kamata su hankota su ba su diba cikin hali da kasa take ciki domin kasa tana cikin wani hali wallahi
to mun gode dan PDP bar mu je Yobe wane ne a Yobe
Muhammad ne daga karamar hukuma karasa a Yobe
to muna sauraron ka Muhammad
mira ina gaskiya ko an ba da naira da gima akwai mutanen da faga shi garin da ya kai mutum daki 5 zuwa 7 ma amma ai kaci ko daya to ni za ba su su fa gaskiya ni ra ina da kawai dai a ba da taki ma ko sa bai
ya wadatar to shikenan bari mu sake komawa jihar Taraba wane ne a Taraba
wannan sana ne daga mutum biyu
to Alexander muna jin ka
Alexia ya kamata wannan a shiga santa akan naira 200 dai wannan al'amari
me yasa kace 200 to ina jin malam na Taraba mun race shi bari mu dauko wani daga jihar Kebbi wane ne a Kebbi
ranke dai kana magana da dan Asabe mai fata ya wuce daga nan jihar Kebbi
to a gaida dan Asabe
to ni ina ganin abin da ya kamata a biya ma'aikatan gwamnati karshen albashi daga 150 zuwa 200 domin idan ka dubi buhun dawa an tafi da shi 80 buhun gero 80 masara 80 mudun shinkafa 200 ga shinkafa ga kunu ana dafa shinkafa ana tuwo 250 ko 200 ina ganin zai
yi
makama ma'aikacin gwamnati ya rike iyalinsa wata guda
to amma ka yi la'akari da waɗanda suke Abuja da waɗanda suke can wuraren 200
gaskiya ko Abuja ka je ka tambaya ka ji Abuja ma in ka bincika buhun masara ko na shinkafa ko na dawa zai fi 80 don Abuja alkariya ne
to mun gode ba da da sabbi
albashi nan 200 yawa insha Allah
to mun gode bari mu je zazzau wane ne a Zaria
assalamu alaikum sunana Musa Adallare daga cikin kera karfa Zaria
to malam Musa muna sauraron ka
to ni yi gaskiya abin da nake ga yaran a ba ma'aikatan nan a ce 150 kamar yadda na dubo wa na farko sai ba ko kina daga jaji ko da ni bidin na kware da gaske kuma su kun yi wato mun gaskiya har ga Allah mu abin da muke so sai yin haƙi akai mun fita sun kama hanya ba kuma matsalar tsaron da ya adabe mu ana ta samu mutane haraji yanzu a daji ga kuma wannan haraji ne cikin da su annan kuma ga tsadar rayuwa sakamakon mun fita daga cikin talaci shi ya kamfata a cikin sun yi zanga-zanga akai ko kuma sun yi yajin aiki akai wallahi Allah al'amarin gina Najeriya ba daɗi ba ga wani musulmi sauran Allah
to mun gode Malam Musa Dallaji yanzu bar mu har yau dai muna a zazzau wane ne a Kaduna a muna da kira a Kaduna wane ne a Kaduna da alamar line na Kaduna ya katse in kana abin da kada iya sake bugo muna maudu'in mu shine nawa kuke ganin ya kamata wato gwamnatin tarayya ta biya ma'aikatan Najeriya
albashi
wato mafi karanci albashi wane ne Kwantagura na'am wane ne Kwantagura
Babu Yaku Makeji kana magana da injiniya mai gero Makeji Kwantagura jihar Niger
to injiniya muna sauraron ka
wato gaskiya ya dace a ce karamci albashin ma'aikatan Najeriya 100 saboda halin rayuwar da ake ciki yayawa to ake 60 ba sai buhun da ko buhun masara ya dace a ce a kasa ko yau an ka dauki ma'aikaci ana bashi 100 tsakani da Allah amma 100 ko za ka kare zuwa kariya ba ko ce wani kwana nawa ba su yi saboda ba su yin in ka ce ka rubuta din to rabin buhu za ka sai ba ka yi sai buhu ya dace a ce akalla ko yau an ka dauki mutum aikin gwamnati a ce ana bashi 100 da halin rayuwar da ake ciki yanzu
to mun gode injiniya da wannan ra'ayinka bar mu je Kaduna wane ne a Kaduna Malam Abdulrahman muna sauraron ka
ya drama na mun kada ga dina yana da ana magana da kuliya ji aiki ne
menene ra'ayinka akan
nawa ana ta mun mutuwa wannan yayi aikin ba wanda zai gani ka tana kai ran da ka mun mutuwa
to mun gode kurai da gaske ina jin da wannan kira za mu sauke labulin kiran na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu a huta lafiya madalla da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
to baba a takaicen ungonin Chinatown sananu ne ko ina a fadin duniya ya Allah ko dan kofofin su masu launin ja ko kuma titunan su dake cike da kantunan cin abinci da shaguna a birnin Nairobi na kasar Kenya akwai ungonin Chinatown da dama da girman su ya bambanta a sassan birnin kasuwar fencen cike take da kayan musayarwa iri daban-daban kama daga kayan alatu zuwa taliya kasar Saudiya ta fada yau talata cewa mahajjata su yi shirin fuskantar yanayin zafi da ya kai Celsius 44 a ma'aunin zafi a yayin aikin haji wanda a bara aka samu dubban mutane da suka fuskanci matsalar zafi ana kyautata zaton cewa ma'aunin zafi madaidaici zai haura da maki 1.5 zuwa 2 na ma'aunin digiri wanda ya zarta ma'aunin zafin da aka saba da shi a Makka da Madina kamar yadda shugaban cibiyar yanayi ta kasar Ayman Shugulam ya faɗa a wurin wani taron manema labarai ya zuwa yanzu babu tabbaci akan cin mai yarjejeniyar tsage ta bude wuta na wucin gadi ƙarin tallafin jin kai da sako wasu daga mutanen da Hamas take garkuwa da su a Gaza yayin da Hamas ta kama baki ta yi shiru akan tayin da aka yi mata jami'an Isra'ila kuma suna ta baban wasu sharuɗa sannan Amurka tana yunkurin ganin cewa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da yarjejeniyar da kuma ganin an aiwatar da ita wani daftarin yarjejeniyar da muryar Amurka ta samu ya buƙaci Hamas ta amince baki ɗaya sannan ta yi aiki da yarjejeniyar tsare ta bude wutar ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da sharaɗi ba
to masu sauraro iya abin da za mu iya kawo muku kenan a wannan dare sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta shirya ta kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na wannan dare Mr. Chang baba ya ku makiri ne nake muku fatan alkhairi Allah ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin assalamu alaikum